Voix Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 13 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kasashen Ghana da Côte d'Ivoire sun goka bisa ga ci gaba da tsaye da farashin koko da kamfanonin nahiyar Turai ke yi. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ukraine ta faɗa a jiya Talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Moscow ta musanta wannan ikirarin, tana mai cewa an kashe fararen hula 7. Kiev ta ce harin da aka kai a garin Novakovka da ke yankin Kherson ya zo ne bayan da Amurka ta baiwa Ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda Ukraine ɗin ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai. Bisa sakamakon sashin makaman roka da da atilarinmu, makiyan sun yi asarar mutane 52 da na'urorin harba makamai masu linzami da motocin sulke guda 7 da wasu motoci da ma wurin zuba harsashai na garin Novakovka, in ji rundunar sojan kudancin Ukraine a cikin wata sanarwa. Yankin da Ukraine ta kai farmaki shi ne wanda Rasha ta kwace bayan da ta kaddamar da mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu, tare da damar shiga tekun Bahar Aswad, yanki mai matukar muhimmanci. A jiya Talata, sabuwar ministar harkokin wajen Faransa ta ce akwai 'yan makonni kalilan da za a samu damar farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran da manyan kasashen duniya ta shekarar 2015 kafin damar ta kubuce. Yayin da take magana da 'yan majalisar dokoki, Catherine Colonna ta ce a halin da ake ciki yanzu batun ba zai yiwu ba. Ta kuma zargi Iran da yin amfani da dabarun jinkirta batun da kuma komawa kan matsayar da aka amince da ita a baya a tattaunawar da aka yi a Doha a farkon wannan wata, yayin da take ci gaba da shirin inganta sinadarin uranium. Lokaci yana kurewa, dole ne Tehran ta fahimci hakar, in ji ministar. Ta kara da cewa zaɓen tsakiyar wa'adi na Amurka zai kara dagula batun kullar yarjejeniyar. A makon da ya gabata, wakilin Amurka akan tattaunawar maido da yarjejeniyar ya ce Iran ta kara bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirin na nukuliya a sabuwar tattaunawar da ta yi, kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro kan inganta sinadarin uranium. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Eritrea da Somalia sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare akan batutuwan tsaro, zaman lafiya, diplomasiya da kuma siyasa. An ci mai yarjejeniyar ce da shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki da shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud suka kammala ne bayan ziyaran kwanaki hudu da sabon shugaban Somalia ya kai a birnin Asmara. A cikin yarjejeniyar fahimtar juna mai kunshe da batutuwa guda 7 da aka fitar a jiya Talata, shugabannin biyu sun amince da inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro domin kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali. Har ila yau sun amince da ƙarfafa haɗin gwiwar diplomasiya da siyasa don kare kai da ciyar da muradun ƙasa gaba da inganta dangantakar da ke tsakanin al'ummominsu. Afwaki da Mahmud sun ce yarjejeniyar da suka sanya wa hannu ta dogara ne akan alaka ta tarihi da 'yan uwantaka da kuma muradun bai ɗaya da suke da ita, da kuma sanin cewa nasarar yaki da ta'addanci a Somalia wani sharaɗi ne na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro ba kawai a Somalia ba, har ma da yankin kuriyar Afirka.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kasashen Ghana da Côte d'Ivoire sun koka bisa ci gaba da tsaye da farashin koko da kamfanonin chocolate na nahiyar Turai ke yi, abinda suka ce yana mai da hannun agogo baya a kokarin da kasashen biyu ke yi wurin inganta rayuwar manoman koko. koke-koken kasashen da suka fi yi noman koko a duniya na zuwa ne biyo bayan masu sayan koko sun rage wasu kudaden ingancin koko wato koko premium da suke samarwa manoma. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Shugaban hukumar samar da koko a Ghana, Joseph Buahin Edu, ya bayyana cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko a kasashe bin cikin matsanancin talauci, abinda kasashe bin wato Ghana da Cote d'Ivoire ke bukatar da a sake duba. Mr. Edu na jawabin ne yayin wani taron masu ruwa da tsaki bisa harkar koko a Accra, babban birnin kasar Ghana. Shugaban ya ce ya zama tilas mu sayar manakiyar Turai koko kan farashin da suka tsaida mana, abinda ba zai yi taimako ba. Mun yi imanin cewa Ghana da Cote d'Ivoire ce kasashe bin da ke fitar da koko mai inganci a faɗin duniya tun shekaru aru-aru da suka gabata, kuma sai ana kimanta ingancin koko din mu ta hanyar samar ma kasashe bin da wasu ƙarin kuɗaɗe sakamakon ingancin koko din su, wato koko quality premium. Amma akwai damuwa sosai a ga cewa an rage yawan waɗannan kuɗaɗen a yanzu, in ana fuskantar karancin koko a faɗin duniya farashi na kasa, kazalika in koko ya bunkasa farashi na kasa. Yace ya kamata a yi bincike saboda bisa tsarin kasuwanci a duk lokacin da aka fuskanci karancin kaya to farashin sana zuwa sama, amma koko ba hakan bane.
When there is surplus in the market, prices are down. When there is shortage, prices are down. And this informs us that there is sometimes deliberate attempt to keep prices.
Mr. Buahin na bukatar da kasashen nahiyar Turai su musanya kokarin da manoma ke yi gurin samar musu da kudaden da suka dace maimakon rage farashin koko. Sai dai ko Malam Sa'idu Sulaiman Bomba mai nazari bisa harkar koko a Ghana ya ce matakin da masu sayan koko ke dauka na rage kudaden da ake samar ma manoman koko ya ƙara sanya su cikin kuncin rayuwa sosai.
Ku duba karkarun mu Afirka, gama musamman Africans da Ghana, yawancin manoman kaga kamar talakawa ne, isa premium quality koko yana taimaka musu wajen biya su. To yanzu aka zo aka ci zaci gaskiya zai kawo matsala, musamman lokacin da ake ciki batun COVID ga da batun yaki Ukraine da Russia ya bar wurin fertilizer suna samun matsala. Akwai taimako wurin da gwamnati ke musu wurin fertilizer duka, na ji yanzu gwamnati wuri ya karfi shi ma ya dan janye kada ke sabari farashin fertilizer duka ya tashi ya ji sama su ya kamata su sai abin su gwamnati taimakon da ke musu ya dan rage hannu shi sa ina ji in an ci za fidda wannan farashin da ake dora musu kan premium kukun nan, ina ji farmers ne za su samu matsala sosai sosai. Kisa ni dai a ra'ayina ina ga da Adiba shiri zai taimaka musu kwarai, wannan talakawan zai bar su masu ya su samu abubuwan da za su si misali wurin fertilizer da dai wasu input da suke need wurin farming nan zai taimaka kwarai.
Kasashe bin dai sun jaddada cewa za su ci gaba da matsawa masu sayan koko daga kasashen Turai lamba domin ganin an inganta rayuwar manoma a kasashen. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar a baya-bayan nan ya bayyana cewa fiye da kaso 2 cikin 3 na manoman koko a kasashe bin na rayuwa ne da dalan Amurka da senti 20 a kowace rana. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Ajiya Talata, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a zaurin majalisar dokokin Amurka a shekarar da ta gabata, ya yi zargin cewa tsohon shugaban kasa Donald Trump ya tayar da tarzoma ta hanyar mika goron gayyatar tashin hankali ga magoya bayansa da su zo Washington don kokarin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden na Democrat ya yi a zaben shekarar 2020. Kwamitin ya ce sakon da Trump ya fitar da safiyar ranar 19 ga watan Disamban shekarar 2020 ta Twitter ya zo ne bayan da ya yi watsi da shawarwari da masu bashi shawara a fadar White House suka yi masa na cewa ya amince da ya faɗi zaɓe, kuma babu wata shaidar magudi da za ta iya sauya sakamakon zaɓen. A maimakon hakan, bayan wata doguwar ganawa ta ɓatanci da aka yi a fadar White House tsakanin mataimakansa da ke goyon bayan ya ci gaba da yunkurin juya sakamakon zaɓen da kuma waɗanda suka ba da shawarar amincewa da rashin nasara, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a bisa ƙididdiga ba zai yiwu ba a ce ya faɗi zaɓen shekarar 2020. Za a yi wata gagarumin zanga-zanga a DC a ranar 6 ga watan Janairu, kuma zai kasance na tashin hankali, in ji Trump. Kwamitin ya nuna wasu ƙananan hotunan bidiyo daga wasu 'yan gamakashemin Trump suna kira ga sauran mabiya bayansa da su haɗu a Washington don ƙoƙarin hana majalisa ta tabbatar da Biden ne ya lashe zaɓe. A ƙarshe, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci gudanar da binciken gaggawa a kan rahoton da ke zargin wasu zaratan sojin Birtaniya da kashe wasu mutane da ake tsare da su da ba su da makamai a wani yanayi mai tattare da shakku yayin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Afghanistan shekaru 10 da suka gabata. A jiya Talata, wani binciken BBC ya nuni da wasu sabbin takardun soja da ke zargin kashe mutane 54 ba bisa ka'ida ba a lardin Helmand da ke kudancin Afghanistan da sashen sojan sama suka aikata wani rukunin zaratan sojin Birtaniya. Zargin aikata laifukan yakin ya faru ne tsakanin shekarar 2010 da 2011 lokacin da dakarun Birtaniya suke ci gaba da yaki da 'yan ta'addan Taliban tare da ƙawayensu a ƙasar da ke kudancin Asiya.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Ya rabana mun takaka, ya rabana mun takaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mun Yesu, mata iyayen mun Yesu, so son ka taye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka taye mu mata. So sun ka tishe mu mata, almoka girma, almoka girma, agai da mata, kugai da mata. Ya raba na mun takaka, kai maza abare na mata. Ya raba na mun takaka, kai maza ku bare he da mata. Mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su.
Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantun wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aure shine tubalin gina dukkanin wata al'umma ingantacciya, amma sai dai kuma ana yawan samun matsaloli tsakanin ma'auratan, wanda a mafi yawan lokuta yake karewa akan mata. A dalilin haka ne sa wata kungiyar da ke cin moriyar tallafin al'ummar kasar Amurka USAID a Niger mai suna Girma ta samar da wani tsari na kafa makarantar ma'aurata da zimmar dakile irin waɗannan matsalolin da ke addabar iyali. Tsarin da ya samu karbuwa matuƙa a cikin al'umma, wanda a sanadiyar haka gidaje da dama a yanzu sun manta da abin da ake kira matsala, yaji ko mutuwar aure. Kuma abokiyar aiki Tamar Abari daga jihar da Magaran ta samu zantawa da mai kula da sashen makarantar, Madam Habu Hadiza Malam Hamza Muhammadu mai bada horo a makarantar, da kuma Aisha Haruna, wata daga cikin waɗanda suka samu horo a makarantar ta ma'aurata da ke garin Dungas. Ai sauraro lafiya. Madama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta.
CRS da bangaren projen ta girma gurinta da kyautata ma al'umma masu karamin hali. Kuma ita CRS bangaren projen girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makaranta ma'aurata gidan iyali mai shituwa. Shi dai wannan gidan iyali mai shituwa gida ne wanda kowa ya san yadda akwai farin ciki, akwai walwala, ba matsala, ba tashin hankali tsakanin ma'aurata. Ta kirkiro wannan fasaha don ta taimaka ma al'umma bangaren ma'aurata. Wannan makarantar ma'aurata makarantun ne wanda CRS da bangaren projen ta girma ta kirkira a cikin garuruka. Kenan garuruka ne ta dauka da farin da ta dauki garuruka, da ta dauki garurukan aka kuma bi aka waye ma mutane kai bisa san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata. Makaranta ce wanda ta kunshi ma'aurata kadai. Sai aka dauki mushani, aka ba su horo bisa yanda ake gyara zamantakewa. Za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli, tunda an gano akwai matsaloli karancin shawara tsakanin ma'aurata. Kenan an ba su horo bisa yaya ne za a yi a janyo hankalin juna a yi shawara a magance matsala. An ba su horo bisa abin da ya shafi kiwon lafiya, ci maka me ya kamata mace ta ci wanda zai wadatar da shi, me ya kamata a ba yaro, duka an ba su horo bisa wannan. An ba su horo bisa yanda za su yi tattalin arzikin su, bisa yanda za su yi yaki da alluba, kan alluba ta zo me ya kamata mu a matsayin mu na aurata ma'aurata. An ba su horo bisa jagoranci, me ya kamata mu a matsayin mu ma'aurata, wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garinmu, wani tsafta gari ya kamata duk mu dafa mu yi tare, wani gyaran asibiti duka ya kamata mu yi shawara mu gyara mu kama mu gyara tare. An ba su horo kuma bisa tsarin iyali a galgashance wanda ita projet CRS ta kirkiro. Tsari ne wanda ba sai kashe likita ba, ba mu ce ne likita ke yi ba, amma shi a galgashance ne, shi ma akwai fasahohi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali.
Makarantun sun shafi gundumar magariya da ma na mata mai, inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko.
Da harin dai da muka fara a cikin gari 44 muka fara, yanzu alhamdulillah an ga ci gaba, muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magariya da Dungas muke da wannan makarantun ne. Kuma duk garurukan nan suna da mushanni, kuma kowane mushanni a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka buɗe, ba lakwaloli bane kaman kishiyoyin lakwaloli da muke da a'a, runguna ne muka yi, wuri ne aka kebe na sirri na ma'aurata, wanda shi kowane mushe in an baka horo, an baka kayan aiki, ana basu kayan aiki, ana baka wasu tabarmi, ana basu littafafai, ana basu butoci, ana basu kayan aiki wanda su ma in Allah ya yarda za su taya su yi runguna a garin su janyo wasu. Kenan kowane zama ma'aurata goma ne ake fara dauka, sai a zo a zamna cikin wannan makarantar tsawon sati 8 ana koya muku darasin nan da na wadi muku. In aka ida sati 8 sai a yaye su, sai a ƙara dauko wasu kuma ma'aurata goma su ma tsawon sati 8. Menene burin projet girma? Garin kowa ya samu ilimi bisa wannan hutaoyin.
Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata, ya ce lallai sai miji da matarsa suke dauka.
Rumfuna ne muka wale wanda muke daukan dan makarantar, ba ma daukan namiji daban gwagwaro, misali mun ba daukan gwagwaro, kuma ba ma daukan mata gwagwaruwa, sai mun samu namiji da matar shi, sannan mu zo mu zamnar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su akan zamantakewa yadda Allah da Annabi suka shimfida. Sannan kuma cikin zamantakewar tamu, shi gwabro da mace da namiji da muka hada su suka zo, gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su madan Hadiza da suka yi haka, dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi, dan abin hikimar anan abinda mutun zai duba, inda namiji kadai aka dauko aka bashi labarin yanda mace ta masa za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure, in ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa, wanda kuma in matar kadai aka kawo aka bata darussa idan ta ga yawo mijin yadda shari'a ta ginda ai gani zai yi kamar ta dora masa wani dauki sai aka ce a kawo su biyun a hada su kowa a ga ya mishi ji maganar ba tashi bace ba tata bace ba tawa bace magana ce daga Allah subhanahu wataala da manzon shi
bangaren matsala kuwa darin da mutane suka nuna lokacin farkon abin shine kawai za su iya cewa sun fuskanci wata matsala
kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsalar tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kai shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makarantar to amma matsaloli daman wanda muke dan samun kalubale yani kamar daga zawa lokacin da mutane za su zo farkon zawa amma yanzu da aka san amfanin abin a gaskiya yanzu babu da wata matsala game da wannan dan har a yanzu ma muna da mutanen da suke takokowar a ce sun samu wannan horo din insha Allah a samu ita wannan makaranta ta ma'aurata kamar gidan iyali mai jituwa to da farko muna hada ma'aurata kamar mutum bakwai ma'ana namiji da mace mutum bakwai to amma yanzu mun kara yana kaiwa har goma ma saboda bukatar masu san abin to kamar wajen bada horo mukan sawa awa biyu ne muke sawa saboda yanayi na uzuri sannan kuma bada darussan a takaice yana kara sawa zumudin gobe mu zamu gani so biyu a mako
malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana daya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta
gaskiya wannan makaranta lokacin da bamu santa ba nan gaba ma hawara tare da madam ba ma zama lahiya da mu da ƴaƴanmu amma yanzu aka sa mu cikin makarantar nan idan har ta ake mana kalkuje ko a saida ko muka ce kai in menene ma ko ma gani amma yanzu gaskiya abin ya yi amfani ya ci gaba sosai an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikin mu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya batta lokacin da mu gaban makarantar wannan sai mun bi baka kula ba da mutum ko aikin wannan sai dai kai ka bar mutum yayi amma yanzu da muka samu wannan makarantar wannan ta ma'aurata gaskiya idan ka shiga gidanmu baka ce wannan ita ce mai baki wannan ita ce mara baki ko mun mu a daya yaran ma an ka shiga gidan baka ce ba diyan waccan ne ko diyan waccan ko sati da kai in ba gaya ma ba akai kuma yanzu haka gidan makaranta ce ma sallama kullum muna tare da jama'a dukkanin mu bamu kwatanta musu kuma kowane hima da kadan kadan muke janyo a hankalin duk kowa ya gane
wannan tsari yana taka rawa sosai wajen zaman lafiya a gidajen aure da ma cikin al'umma
can da aka gwada an ga ci gaban shi kamar da yanda suka fadi ci gaba gaskiya yanzu in kuka shiga karkaran magariya sai kun ci alhamdulillah kuma kullum ban mu gajiya muna masu hannu da shunun mu muna mu sayres ESID gaskiya muna musu godiya tunda da harin da muka je mu mai ne suka fadi cikin garuruka mun samu matsaloli da dama sai a ce to wannan sabon addini ne suka kawo mana sai a yi ta shanyewa yanzu daga baya da mutane suka ga muhimmancin abun kun ga dai na ga ya muku daga ikon daga makaranta 44 yanzu 577 mutum kuma har yanzu akwai masu nema a zo a kara musu mun ga sauyi da in kuka zo kuka zamna haka mu je cikin garuruka mu shannin karkara mu je mu ci a huto taro maza da mata wallahi da wuya kaga maza da mata a zo a zamna wuri guda
to mi suraro anan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon yamace a yau amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Tamar Abari da ta taya ni da wannan hira da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu dake cewa muni lafiya
a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
zan fara sharhin namu na wannan makon ne da jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta fice mana da cewar kwamitin da ke lura da gandun daji a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun fara gudanar da waɗansu bincike wanda suka fitar da rahotonsu na ƙarshen shekaru 2021 zuwa 2022 cewa yawaitan yanke itace da ake yi a manyan tsaunuka da suka haɗa dajin ƙasar Congo Brazzaville da kuma ƙasar Jamhuriyar Kamaru har da ƙasar Afirka ta tsakiya gungi wannan dajin zai iya fuskantar waɗansu barazana na canjin yanayi da yanzu haka wani dazin ne kwa ɗaya tilo yake da manyan itatuwa a lafiyar Afirka da tsakiya, sai kuma jaridar da Shu'ani ita kuma cewa ta yi kungiyar masu sana'ar taxi a garin Bakusan da ke kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara wani yajin aiki da sai baba ya gani kasancewar suna bukatar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta biya musu waɗansu muradinsu, kuma haka ba za su tsaye da wannan yajin aikin ba. Amma halin da ake ciki a yanzu haka, yajin aiki ya janyo waɗansu matsaloli na kasara harkokin kasuwa a faɗin Benin. Jaridar Kamaru Tribune ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta gwamnati mana cewa hukumar yaki da cin hanci da karɓar rashawa na kasar Jamhuriyar Kamaru SITI ta ci gaba da fara haɓaka ayyukanta a faɗin ƙasar. Ana ta ce za ta gudanar da aikinta na babu sani babu sabo a faɗin ƙasar na Jamhuriyar Kamaru. Shugaban kwamitin na hukumar yaki da cin hanci da karɓar rashawa na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Njimama ya ce aikin da za su yi a yanzu haka zai kasance cewa sabo da kaza ba ya hana yanka kaza a faɗin ƙasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar Kamaru ta ce wani ruwa da aka yi a ƙasar ta Kamaru kamar da bakin ƙwarya ya kawo mummunan ambaliyar ruwa a ɓangaren ƴan awalin ƙasar ta Kamaru. Annasi magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila irin wannan ambaliyar ruwan da ba ta taɓa ganin irinsa ba a wannan ɓangaren. Kuma gwamnati ta ɓangaren hukumar agaji sun ce za su yi ƙoƙari su ga sun tallafa wa waɗanda suka rasa mahallinsu a wannan jihohin guda biyu. Sai kuma jaridar Afrin Media anda ita kuma ta ce ‘yan adawa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna shirin gudanar da waɗansu zanga-zanga a faɗin ƙasa domin yadda rayuwa take tsada. Kuma gwamnatin ƙasar Kamaru sun yi gumda bakinsu ba su ce komai ba. Sakatare janaral na jam'iyyar adawa ta SAF OC Jesuwa ya ce dole ne su gudanar da wannan zanga-zanga domin nema wa talakawa haƙƙinsu. Za mu kammala shirin jirgin namu na wannan makon ne dai da jaridar Regional Dukawan. Allah ita kuma ta kwarmata mana cewar ƙasar Japan za ta tallafa wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da maƙudan kuɗaɗe domin haɓaka ɓangaren noma a faɗin ƙasar ta Kamaru. Kasancewar yadda al'umma suke fama da tsadar taimaka a faɗin duniya, gwamnatin ƙasar ta Japan ta ce dole ta taimaka wa tafaritar ƙasar Kamaru domin inganta ɓangaren noma kasancewar tana da dazuzzuka masu albarka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To baban da a taƙaice, Ukraine ta faɗa a jiya Talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. Moscow ta musanta wannan ikirarin tana mai cewa an kashe fararen hula 7. Kiev ta ce harin da aka kai a garin Novakovka da ke yankin Kherson ya zo ne bayan da Amurka ta baiwa Ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda Ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai. A jiya Talata, sabuwar ministar harkokin wajen Faransa ta ce akwai 'yan makonni kalilan da za a samu daman farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da manyan kasashen duniya ta shekarar 2015 kafin damar ta kubuce. Yayin da take magana da 'yan majalisar dokoki, Catherine Colonna ta ce a halin da ake ciki yanzu batun ba zai yiwu ba. Ta kuma zargi Iran da yin amfani da dabarun jinkirta batun da kuma komawa kan matsayar da aka amince da ita a baya a tattaunawar da aka yi a Doha a farkon wannan wata, yayin da take ci gaba da shirin inganta sinadarin uranium. A ƙarshe, shugabannin Eritrea da Somalia sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare akan batutuwan tsaro, zaman lafiya, diplomasiya da kuma siyasa. An cimma yarjejeniyar ce da shugaban ƙasar Eritrea Isaias Afwerki da shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud suka kammala ne bayan ziyaran kwanaki hudu da sabon shugaban Somalia ya kai a birnin Asmara.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Babu Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe. Ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.